أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سوراروا السلام عليكم بركم من ساكي سادوا أجكين سابن شر من فتوى رحمة إندني شيخ بلا كبار نكي كباتد دوانا شريع آلين ينزو تارا دا شيخ مالمو مع الدكتور شك محمد سانو عمر ريجي الليمو babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'an bayar a nan Kano. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi a lambar waya kamar haka wato 0800-578-9874 ko kuma 0800-555-444-1 0800-555-444-1 za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook akarmakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ينقوى ما سسورا رموى وانا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبير يند مكي بيانا أبو واندا سكي رجي إيماني سكي ساواي ركتي بايا ينا كالة ويا ممبر إيشي وا سابان الله تعالى ينا رجي إيماني كبير يند لا أتكي كالة شيتو هكا سابان الله كميكي رجي شي kuma gurgurdan yadda jinsin sabon yake da yadda girman sa yake gurgurdan yadda zai ragu domin kamar yadda muka yi bayani a jiya cewa sabon wato sabon Allah hawa ne akwai kaba'ira akwai saga'ir su ba kaba'ir din akwai wanda yafi wani dukkanin su kaba'ir ne amma wani yafi wani muni wani yafi wani ta'adi saboda haka zai fi rage masa imani yanzu mutumin da zai yi kashe kai wato ya kashe rai ba bisa haƙƙi ba babu shakka wanda yayi kabira ba karama ba kuma imaninsa zai ragu zai yi ƙasa sosai fiye da mutumin da ya ci dukiyar wani ko ya ci dukiya ta haram cin dukiya ta haram kabira ce amma kabira ce wacce bata kai kuma kabira ta kashe rai ba sauraka dukkanin su kaba'ira ne ko mutum ya ci dukiyar haram ko ya kisan kai ko wannan su yayi kabira amma wanda yayi kabira ta kisan kai yafi nashi kabira tafi girma sama da wanda ya ci haramun sauraka gurgurdan irin girman laifin gurgurdan irin yadda imanin zai zaftare haka nan mutumin da wato yake saban Allah ba tare da zuciyarsa ma tana tashi ba wato zuciyarsa ba ta raurawa ba ta kaduwa baya jin cewa ma ai ya saba wa Allah babu shakka imaninsa zai ragu ne saboda kusa sama da mutumin da zai saba wa Allah amma ya kwana cikin damuwa ya kwana cikin tsoro na cewa yayi saban Allah bai san yaya Allah zai dashi ba dukkanin su sun saba wa Allah kuma dukkanin su imanin su zai ragu saboda wannan saban Allah sai dai wancan da ya saba wa Allah bisa hali na ko oho bisa hali na ba ruwan sa ya saba Allah ba abinda kuma ya dame shi hankalinsa kwance babu shakka imanin sa zai ragu zai yi ƙasa sosai sama da wanda bayan ya gama saban Allah din kuma zuciyarsa za ta kasa nutsuwa hankalinsa a tashi ya kasa bacci ya ta zubar da hawaye hakanan wanda zai saba wa Allah tare da cewa babu wani abin da zai sa shi ya yi saban amma kuma ya ga cewa dole sai ya yi saban da kuma wanda zai saba wa Allah saboda ya samu kansa cikin wani yanayi na ya yi saban ba za su zama ɗaya ba duk da cewa dukkanin su masu sabo ne kuma dukkanin su sun yi laifi kuma dukkanin su imanin su zai ragu da wannan saban, sai dai wanda zai saba wa Allah tare da cewa akwai wani dalilin da ya riga ya jashi, wato ya sa shi ya yi saban, da kuma wanda zai saba wa Allah babu dalilin da zai sa kuma ya saba, zai cewa ba za su zama daidai ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin hadisi sahihi, salasatu la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim, ce mutane guda uku Allah ba zai yi musu magana ba, Allah ba zai kalle su ba ranar gobe kiyama, ba zai tsarkake su ba, kuma suna da azaba mai tsanani. Mutanen nan guda uku a ciki Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mutumin da yake sakin tufarsa tana jan ƙasa, sannan da tsohon da yake mazinaci, sannan da mai matalauci ko talakan da yake da girman kai. Kaga mutane nan guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama faɗa, wato tsoho ko mazinaci, ya kamata da ya samu tsufa shekaru suka zo a ce batun sha'awarsa ta ragu, ballanta na hayyar tunanin zinace-zinace, to amma duk da haka ya kasance mai zinace-zinace. Kaga akwai da'afu da'i, da'i abinda zai sa shi yayi saban ya yi rauni, amma kuma gashi yana saban. Sana al'ailul mustakbir, talaka mai girman kai, idan aka ce mutum yana da wadata yana girman kai, a iya cewa wadatan nan ce ta sa shi girman kai. Innal insana la yatgha an ra'ahu staghna, lace lalle dan adam yana dagawa, to yana nuna isa dan ya ga ya wadata. To kaga wannan wadata ce ta sa shi wannan dagawa din, to amma kuma ga shi wannan talaka ne, duk da haka kuma yana cika yana batsewa yana yi wa mutane girman kai da wulakanci. Kaga akwai da'afu da'i, abinda zai sa shi yayi dagawar babu shi, amma kuma duk da haka yana yi, to anan inda ya samu wadatar kuma me zai yi? Kaga ashe lalle abin da shi zai fi karfin a misalta. To wannan shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a cikin jerin mutanen nan guda uku da Allah ta'ala ba zai musu magana ba, wato magana ta karramawa, za a yi musu magana ta zargi amma ba ta karramawa ba. To kaga ashe saban Allah shi karan kansa yana ƙara girma, in yana da girma yana ƙara girma idan mutum ya yi shi tare da cewa yana da wato hanyar da zai kauce masa, ko kuma bai dace ma irinsa a ce ya yi shi ba, kamar mutumin da Allah ta'ala ya ba shi maɗuɗiyar dukiya amma duk da haka yake ƙoƙarin yadda zai cuci talakawa ya rika tatsa kuɗinsu ba bisa gaskiya ba. Haka za ka ga cewa to in tara dukiyar nan ce ya tara, me zai sa ya cuci talakawa waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi a kan abin da bai taka kara ya karya ba? To haka nan ake duba jinsin sabo, sagira ce ko kabira ce, tsananin ɓarnarsa, gwargwadon girmansa, inda aka yi shi da lokacin da aka yi shi, da kuma ko oho na wanda ya yi shi ɗin, da kuma yadda shi wanda ya yi shi ɗin yake a irinsa, ya kamata a ce sun yi wannan ko bai kamata ma a yi tunanin cewa sun yi wannan ba. Duk akan duba waɗannan yayin da ake duban laifi da girmansa. To haka ne, yana daga cikin abin da yake raunana imani ya sa shi ya yi rauni ya rika raguwa, akwai annafsul ammaratu bisu, wato zuciyar da take umarni da mummunan abu. Zuciya ta ɗan adam tana da ragama guda biyu da take janta. Ragama ta farko ita ce annafsul ammaratu bisu, ragama ta biyu ita ce annafsul mutma'inna. Annafsul mutma'inna ɗin ita ce kuma annafsul lawwama. Annafsul ammaratu bisu ita ce ragama ta farko da take jan zuciya, tana umartar ta da mummunan aiki ko da yaushe, tana kiranta zuwa ga saban Allah, tana kiranta zuwa ga biyayya ga Iblis. Allah ta'ala yana gaya mana maganar da matar ministan Masar ta yi a zamanin Annabi Yusuf alayhi salam, wacce ta yi ta kokarin sai ta dilmiyar da Annabi Yusuf ta halaka shi ta hanyar jan shi zuwa ga saban Allah. Take cewa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, ni bazan iya wanke kaina ba. Tace lalle zuciya tana yawan horo da umarni da mummunan aiki, sai dai ga wanda Ubangiji na ya ji kansa. Lalle Ubangiji na mai yawan gafara ne mai jin kai. Kaga anan ta nuna cewa wannan ragamar ta al-amaratu bisu ita ce ta rika fusgarta har take kokarin ta halaka ta halakar. Hakanan Allah ta'ala yana gaya wa annabin sa sallallahu alaihi wa sallam cewa laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila, ba dan mun riga mun rike zuciyarka ba. Allah ya ce mun rike zuciyarka da wannan ragamar ta fusge ka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hudubar sa ta haja yana cewa, wato cikin khutbatul haja nabi yakan ce alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nabi yakan ce godiya ta tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakon sa, muna neman gafarar sa, muna neman Allah ya tsare mu daga sharrukan zukatanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi babu mai batar da shi, wanda kuma ya batar babu mai shiryar da shi. Saboda haka a cikin zuciya a kowane ragamar da Iblis ke rikewa ya yi ta kokarin yadda zai fusgi mutum zuwa ga halaka. In banda Annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda Allah ta'ala ya cire masa wannan rabon, ya cire wa shaidan wannan rabon. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka wanke masa zuciya, aka cire masa wannan rabon na shaidan daga ciki. Amma dukkan wani bawa shaidan na iya amfani da wannan ragamar ya ja shi zuwa ga halaka, ita ce annafsul amaratu bisu. Idan har waccan ragamar ta yi rinjaye, to shikenan mutum ya shiga cikin wani hali na tabewa da halaka da wulaganci. Idan kuma ɗaya ragamar ita ce annafsul mutma'inna, zuciyar da take da tsatsiya, wacce take a natse, wacce take zargin mutum idan ta ganshi ya shiga cikin laifi, takan sa shi ya rika tunani na ya saba Allah. Idan wannan ce ta yi rinjaye, to sai ka samu mutum a cikin yanayi na tsoron Allah, yanayi na istiqama, yanayi na tsayuwa akan bin umarnin Allah da kaucewa abin da ya hana. Saboda haka har ko da yaushe mutum yana buƙatar ya ga cewa bai ba wa zuciyar nan kowace ragama wata dama ba, ya rika kokarin yadda zai yaki wannan annafsul amaratu bisu din. Kadan ba haka ba, to za ta rika fusgarsa gurgurdan, kuma yadda ta fusge shi gurgurdan yadda imaninsa zai rika ja da baya yana raguwa. Kamar yadda annafsul mutma'inna, wato zuciyar da take ko ragamar can wacce take tarai tsatsiya, gurgurdan yadda za ta rika jan shi tana fusgar shi zuwa ga da'a ga Allah, gurgurdan yadda imaninsa zai rika hawa yana karuwa yana kara burin kasa. Don haka ashe idan mutum yana so ya tsare imaninsa daga abin da zai tauye masa shi ya sa shi ya yi rauni, to dole ne ya zama mai yin muhasaba, wato ya zama mai yin bincike da ainihin hisabi ga kansa, yana zargin kansa, yana bincikar ayyukansa na yau da gobe. Akwai binciken da mutum zai yi kafin ya aikata wani abu, akwai binciken da zai bayan ya aikata. Mutum zai binciki kansa lokacin da yake so ya aikata wani abu, kai ya yi gaggawar aikatawa sai ya tabbatar da cewa aikata wannan abun alkhairi ne gare shi, sannan sai ya aikata. Sannan akwai binciken da mutum zai yi bayan ya aikata aiki, wanda shi kuma iri uku ne. Idan aikin biyayya, aikin da'a ga Ubangiji ya yi, to ya binciki wannan aikin da ya yi na da'a, shin bai gaza ba a cikin wani abu, bai rage ba a cikin abin da ya kamata ya yi. Idan ya yi rage, ya yi kokarin yadda zai yi nan gaba ya zo da abin cikakke. Sannan nau'i na biyu na bincike bayan ya yi aiki shi ne binciki kansa akan aikin da ya bari, shin abin nan da ya bari ko ba alkhairi ba ne yinsa, amma duk da haka ya bar shi, idan ya tabbatar da haka sai ya yi kokarin aikata shi. Bincike na uku kuma ya bincika ya ga abin nan da yake ya halatta ko ya saba yin shi me yasa yayi, shin yayi shi ne dan Allah dan neman lahira sai ya zama mai riba a cikin wannan aiki, ko yayi shi ne dan duniya da abin da ake samu na tarkacen duniya anan ya zama yayi hasara ya rasa ribar da ya kamata ya same ta. Saboda haka babu abin da yake cutar bawa irin ya daina muhasaba, wato ya daina bincikar kansa yana yi wa kansa hisabi, kamar yadda ainihin Al-Hasan al-Basri yake tuhasibu anfusakum qabla an tuhasab, wato ku yi wa kanku muhasaba, wato ku binciki kanku kafin ku je ranar da za a yi muku hisabi. Domin ranar hisabi babba babu shakka wannan rana ce mai tsanani musamman ga waɗanda suka yi sakaci a duniya, ma in anan suka yi sakaci suka yi kokari suka yi kansu hisabi suka duba suka ga me suka aikata daidai domin su ci gaba da aikata shi ko inganta shi, me suka aikata ba daidai ba domin su ga sun tuba sun kuma kauce wa komawa gare shi nan gaba, babu shakka waɗannan za su ga hisabin su ya zo musu da sauki. Don haka wajibi ne akan mu murƙai wa junanmu, wato murƙai wa kawunanmu hisabi, murƙayin hisabi akan aikin da yake na farilla. Mu san cewa Allah ta'ala da ya farlanta mana waɗannan farilloli da ya dora mana, muna yin su yadda ya kamata ko ku a'a ana samun ƙwange a cikin wani ɓangare na aikin farillanmu. Idan akwai ƙwange mu yi ƙoƙarin mu cike wannan giɓin, sannan mu yi wa kanmu hisabi akan abin da Allah ta'ala ya hana. Idan mun san cewa mun yi wani abin da Allah ta'ala baya so bai yarda da shi ba, to mu yi gaggawar mu tuba mu yi istighfari, sannan kuma mu yi kokarin yawaita ayyuka na kwarai don su goge mana abin da muka yi na laifi, sannan mu yi wa kanmu hisabi akan abin da muke da shi na gafala, na rabkanuwa, na ainihin mantuwa, domin mu dawo mu yi kokarin mu cike giɓin abin da muka bari ta hanyar yawan zikiri da ambaton Allah da komawa ga Allah. Sannan duk abin da muke faɗa da fatar bakinmu da muryar da Allah ta'ala ya yi mana, mu bincike mu tabbata abin da muke faɗa muna faɗarsa yadda Allah ta'ala yake so, ba bisa son zuciya ba, ko inda ƙafafuwanmu za su je tabbata za su je ne cikin abin da Allah ta'ala ya yarje mana mu je, ko hannuwanmu za su ɗauka su taɓa ko su aiwatar mu tabbata cewa babu abin da yake ya kaucewa hanya, ko kunnuwanmu za su ji mu tabbata alkhairi za su ji. Duk abin da za mu yi yau da gobe mu san bicece irada da ta sa muke wannan, saboda me muke yi kuma don wa muke yi kuma yaya muke yin wannan abu. To idan muka yi haka babu shakka mun kasance a faɗake kenan muke muna sane da cewa ranar gobe kiyama za a shimfiɗa mana za a bijiro mana tambayoyi guda biyu game da abin da muka yi, me yasa muka yi kuma yaya muka yi shi. Abu na farko me yasa muka yi kaza, ansarsa shine ikhlasi, wato tsantsanta bauta da kai dan Allah. Sannan yaya muka yi, ansar wannan ita ce mutaba'a, biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mutum ya san cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, da ji da gani da zuciya dukkan waɗannan Allah ta'ala sai ya tambaye mutum akan su ranar gobe kiyama. Kuma duk mutumin da za a yi masa hisabi na keke da keke, to wannan mutum ya gama yawo, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nukishal hisaba uzib, wanda duk za a yi masa hisabi na keke da keke to wannan ya gama shiga halaka. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowace rai ta san me ta yi don gobe. Wannan shi zai sa ainihin mu gujewa abinda zai zama tasgaro ko nakasa ko ci baya ga imaninmu. Allah ta'ala ya bamu dacewa.
Amin summa amin. Malam tambaya ta farko tana cewa ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi, idal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar.
Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisin Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar, idan musulmi biyu suka hadu suka yi arangama da makaman su, to da wanda yayi kisan da wanda aka kashe duk wuta za su. Sahabbai suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullahi hadhal qatil fa ma balul maqtul, wannan shi yayi kisan dan haka shi ba matsala an san me yayi da zai sa ya tafi wuta. Fa ma balul maqtul, to amma me yayi ruwan wanda shi aka kashe? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala qatli sahibihi, ai shi ma yana ta kokarin yadda zai kashe dan uwansa ne, tunda kowa ya dago maka ya dauko makamin sa, kowa ya kawo dan uwansa hari, kaga babu shakka ɗaya dole ya kashe ɗaya. To kaga shi ma wanda aka kashe ai yana ta yunkurin yaya zai yi nasara ne, illa iyaka dai wancan ya wato yayi fishi gaggawa ko ya samu nasara da galaba a kansa. Wannan hadisin Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu ya fadawa wanda daga cikin mutanen da suka tare shi suke masa magana a lokacin ana an samu rikici tsakanin musulmi mutanen Sham mabiya Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu da kuma mutanen Iraki waɗanda suke goyen bayan Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, har ma an samu fito da karan batta da yaki tsakanin bangarorin guda biyu, kuma an zubar da jini an yi kashe-kashe. To sai yake cewa kai yaya na ganka baka cikin kowane bangare, shine sai ya gaya masa cewa ta yaya gashi naji abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada, idal taqal muslimani bi sayfayhima, idan musulmi biyu suka hadu suka yi karan batta da takubban su biyu, fal qatil wal maqtul fi an-nar, da mai kisan da wanda ya yi kisan da za su tafi wuta. Shi to yaya zan yadda ni in shiga cikin wani bangare daga cikin bangarorin nan guda biyu, tunda dai in ma in kashe in ma a kashe ni, kuma Annabi ya ce dole za su tafi wuta. Wannan yana nuna maka haramcin musulmi da musulmi su rika fada ta hanyar amfani da makami, kowa yana kokarin yadda zai auka wa dan uwansa ya kashe shi. Wannan ba karamin laifi bane a musulunci, tunda har kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan za su tafi wuta, ya ce za su tafi wuta, ma'ana abinda suka cancanta kenan. Allah ta'ala na iya musu gafara gwargwadon irin yadda ya san niyyar kowa, amma dai hukuncin da ake da ya cancanta shine wannan finnar din. Don haka a musulunci aka hana musulmi ya daga wa dan uwansa musulmi ko da makami ko da wasa ne, ko da wasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya kuskure nuna dan uwansa da makami. Shedan na iya tsikarin sa ko ya kuɓa hannunsa kuma ya zo ya ji wa dan uwansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr, zagin musulmi da bacin sa wannan fasikanci ne, sannan qitaluhu wato ya kasa kuma wannan kafirci ne. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tarji'u ba'dhi kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kada bayana ku dawo kamar kafirai sashin kuna kisan sashi. Saboda haka wannan hadisi yana nuna mana haramcin rigingimu tsakanin musulmi wanda har za su kai ga ɗaya bangare ko duka bangarorin su daga makami. Yin haka ba karamin kabira bace, ba karamin laifi bane a gurin Allah. Wannan shine ma'anar finnar. Sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa mutumin da ya azamar aikata laifi, wato zuciyarsa ta riga ta kullu akan sai ya aikata abu kaza, ya riga ya gama cimma kudirin aikata wannan abu, amma sai bai cimma manufarsa ba saboda wani dalili da ya hana shi ya cimma manufarsa ba tsoron Allah ba, to wannan za a rubuta masa alhakin wanda ya aikata abin koda ko bai samu ya aikata ba. Kamar mutumin nan da yayi ya ci kudirin zai kamma dan uwansa da makami, amma sai ya kasance bai samu nasara ba, dan uwansa yayi galaba a kansa, aka ce to shi ma sakamakon su ɗaya da shi wanda yayi galaba din. Anan ba yaƙin ya yaƙi cutar da dan uwansa bane saboda ya tuna tsoron, ya tuna girman Allah, ya ji tsoron Allah. Da a ce wannan ne to sai ya samu lada cikakke, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya himmatu da aikata laifi sannan bai aikata ba za a rubuta masa lada. To kaga shi wancan ya bari ne saboda ya ce inni akhafullah, saboda ina jin tsoron Allah ba zan yi ba. Amma mutumin da abinda ya hana shi ya cimma burinsa wani abu ne da ya fi ƙarfinsa kawai, ba tsoron Allah ba, to wannan kamar ya aikata laifin ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu kana harisan, kaga ya riga ya gama wato azama, ya gama wato cika kudirin sa na cewa sai ya kashe dan uwansa, nasara ce kawai bai samu ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duka za su tafi da Allah kake shi.
Amin summa amin. To malam wannan yace malam naji wasu suna cewa wai siyar da ruwa bai halatta ba, shin ya abin yake?
Ba za ka ce sayar da ruwa haka bai halatta ba, wanda ya faɗa haka to magana ce ya faɗa ba ta ilimi ba. Abinda aka hana shine bai'u fadlil ma, mutum ne yana da gona da ruwa yake ketowa ta cikin gonarsa, to anan haramun ne ruwan da zai biyo ta cikin gonarsa ya datse ruwan ya ce sauran manoma da suke makotaka da shi sai sun saya, baya ga cewa shi ya ibi bukatarsa ya ce sai sun saya, ce to wannan haramun ne. Ko kuma mutumin da ya zo ya ga rijiya ko gurin da ruwa yake kwanciya, mutane ana zuwa ana sha, ko ana shayar da dabbobi, ko ana iban na sha, sai ya zo ya katange gurin ya mai da shi nashi, ya ce duk wanda rike bukata sai ya biya wasu kudi sannan ya iba ko ya shayar da dabbobinsa, to wannan shi aka haramta. Amma mutumin da ya wata mu'alaja, wato ya zo ya sayi fili, misali ya haƙa rijiya, ya sayi fili da kudinsa, ya haƙa rijiya da kudinsa, to wannan yana da haƙƙin ya ce zai sayar, ba haramta masa ba, saboda anan yana da wata mu'alaja, wato akwai wani aiki da ya yi ta ɓangarensa, ɓangaren ya fitar da kudinsa ya biya masu haƙa su haƙa, ko kuma filin ya kasance nashi ne ya sa a haƙa a haƙa masa, to wannan ba haramun ba ne don ya sayar. Kuma babu wani malami da ya taɓa faɗar haka. Abinda aka ce ba a sayarwa fadlu ma da fadlul kala, wato mutum da yake makiyaya ce da dabbobi suke zuwa su yi kiwo, wani kawai ya zo ya killace makiyayar ya ce dabbobinsa kadai za su yi kiwo, in kuma har wasu dabbobi za su shigo sai masu dabbobin sun biya, to wannan an haramta. Fadlul ma, ruwa da ake sha a gulbi ko wanda yake biyowa ta cikin gona, mutum ya yi amfani da abin da zai amfani da shi maimakon ya saki kuma sauran makotansa su ma su samu, to wannan shi ma in yayi haka yace ba zai saki ba sai an biya shi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, wannan shi aka hana. Saboda haka kuskure ne wani ya je karanta a ce na Rasulullahi an bai fadlul ma, Annabi ya hana a sayar da sauran ruwa, mutum yace to duk wanda yake sana'ar sayar da ruwa, yake sana'ar ga ruwa, ko yake sana'ar fiwa wuta, ko yake sana'ar abin nan water table din, table abin nan table water din nan, yace haramun yake ci, wannan kuskure ne, ko wanda za su yi gangancin fahimtar nasu ba daidai ba, wannan su suna haramtawa mutane abinda musulunci bai haramta musu ba, suka ce wanda suke sana'a sai da ruwa haramun ne, to ai ba taimakawa jama'a kai ba taimaka musulmi kai ba, kamar ka ce shi kenan kowa ya tashi ya je ya nemo ruwan da kansa, koda kuwa za a iya samun masu nemo masa ya saya a gurinsu, haka baka taimaki musulunci, baka taimaki al'umma, baka taimaki musulmi ba. Ka ce dukkan wani wanda ya bude gidan ruwa yana yin ruwa na kwalba ko ruwa na leda yana sayarwa, ana saya a gurinsa, haramun yake ci. Babu shakka nan baka taimaki al'umma ba, ka rushe wasu sana'arsu, kuma ka rushe ma waɗanda sana'ar take taimakonsu. Saboda haka wannan ba babu wanda ya taɓa faɗar haka. Abinda aka faɗa, abinda ake hadisin yake faɗa, malamai sun yi bayanin sa, shine irin wannan ruwa da muka yi magana yanzu. Na'am.
Wannan kuma yake cewa malam mahaifina baya son yin sallah, kuma duk sanda na yi masa nasiha cikin ladabi sai ya rufe ni da faɗa, malam a bani shawara.
To ka ci gaba da yi masa nasiha a cikin ladabi din, koda kuwa zai ci gaba da yi maka faɗa, wannan fadan ba zai cutar da kai ba. Annabi Ibrahim alaihi salam haka suka yi da babansa, yana masa nasiha, ya bi Allah kada ya bi shaydan yayi aiki da abin da Allah ya koshi da shi. Ja'ani minar rahmani ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya. Kada ka bauta wa shaydan, shaydan mai kangarewa ubangiji ne. Abinda Allah ya bani na ilimi bai baka shi ba, don haka ka bini in shiryar da kai safarkin da yake madaidaici. Irin wannan nasihar yayi ta masa, amma karshe cewa ya aradibun anta an alihati ya Ibrahim, yanzu Ibrahim kana so ka bijirewa abinda nake bauta ne? To idan baka bari ba illam tantahi la arjumannaka, in har baka bar wannan nasihar ba sai nayi maka, sai na bi ka da jifa, na jajjefe ka, wahjurni maliya, kada in sake ganin ka, ka fita daga sha'anina. Annabi Ibrahim haka ya ci gaba da mahaifinsa, astaghfiru laka rabbi inna rabbi kana bi hafiya. Soraka ba kuskure bane, da ya ci gaba da yi wa ubansa nasiha, ya ci gaba da gaya wa ubansa gaskiya, koda kuwa uban yana nuna bacin rai, koda kuwa uban baya jin daɗi. Wannan ita ce soyayyar da ɗa zai nuna mahaifinsa, ya ga cewa ya tsamo mahaifinsa daga abin da ke halaka ne, kawai dai abin da shi ɗan zai yi kamar yadda mai tambayar ne ya faɗa shi ne ya ci gaba da yin abinsa cikin ladabi, kuma kada ya manta cewa ubansa ne. Shi yasa Annabi Ibrahim alayhi salam bai manta cewa ubansa ba ne, duk abin da yake cewa yake ya abati, ya abati, ya abati, ya babana, ya babana, ya babana. Saboda haka haƙƙul ubuwa ɗin nan bai manta da shi ba. Don haka ko da kuwa mahaifi yana kan wata turba wacce ke ba daidai ba, yana nan a mahaifi, kuma haƙƙinsa na mahaifi ba zai sare ba, da zai ci gaba da bashi haƙƙinsa na mahaifi. Idan akwai taimakon da yake buƙata a wajensa ya yi masa, kada ya dubi cewa ai mai saɓon Allah ne, sai dai in ya san cewa abinda zai taimaka masa da shi zai bayu zuwa ga saɓon Allah ne, to a lokacin ne sai ya kauce. Amma in ba haka ba, ya ci gaba da taimaka masa da cinsa da shansa da sutarsa, kuma zai ci gaba da yi masa magana cikin ladabi, kuma ba zai janye da abin da yake ba, zai fasa abin da yake gaya masa na gaskiya ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa daga Sani Babala, malam menene hukuncin waɗanda sai liman ya daɗe da ɗagowa daga sujjada sannan suke ɗagowa?
To wannan kuskure ne da wasu masallata suke yi a sallah, ga liman ya yi sujjada, sun yi sujjada bayansa ya ɗago, amma sun ƙi ɗagowa, musamman idan suka san tahiya zai yi, ko ya miƙe tsaye amma su suna cikin sujjada da hujjar cewa ai addu'o'i suke ba su gama ba. Kuma da yake bin liman wajibi ne ci gaba da bin liman, mutaba'ar liman, bibiyarsa a baya wajibi ne. In yayi abu kai haka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir فإذا سجد فإذا ركع فاركعوا فلا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. حكى النبي صلى الله عليه وسلم يا حدا أيكم لمن تارد أيكم مامو يجي إذن يا يكبر حرما كما سيكوي فاسجدوا ونفع للتأكيب وتكوي جزال يا يكما كوي da zarar yayi kabbara kuma kuyi, da zarar yayi ruku'u kuma kuyi, da zarar ya dago daga ruku'u kuma ku dago, to haka ake so. Amma idan mamu ya zama na shi yana bawa kansa wani yanci ta yadda liman zai dago shi ya ce bai gama abin da yake ba, ba zai dago ba, to wannan ba ya sabawa maganar ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa an sanya liman ne don a riƙa koyi da shi. Don haka wannan kuskure ne da wasu masallata suke yi, yana da kyau kuma su gyara.
Na'am. Sai tambayar Abubakar Kazaure ya ce malam, wanda aka yi masa kafar roba, shi ma idan zai yi alwala sai ya wanke ta robar?
To idan wani gaba daga cikin gabobin da suke na wajibi a wanke su a sallah suka yi saraya, to faralin wanke wannan gabar ya saraya. wato mutum ne ya rasa kafa, mutum ne ya rasa kafa, dama wajibi ya wanke kafafunsa guda biyu sai ya zama babu kafa daya, to faradun farillar wannan gabar ta tashi daga aiki, saboda babu maganar ya wanke ta, tunda zai wanke ta ne in akwai, to babu ita daga babu abin, babu maganar kuma ya wanke ko hannunsa guda babu guda, to kaga wanke wannan farillar ya abin nan. Wasu malamai suna cewa in akwai dungulmu to sai wanke dungulmu, akwai malamin da suke ganin cewa zai wanke shi da dungulmu ba kamar mutumin da aka yanke masa hannu zuwa kuɓi, wato iya tsintsiyar hannun kawai aka cire, to in ya tashi sai ya wanke dungulmun hannun ko kafar sai ya wanke dungulmun, amma ba zai wanke robar ba, ko da masa kafar roba ba zai rika wanke roba ba, idan an yanke kafarsa zuwa gwiwa kaga babu wanke dungulmun gwiwa ba, shikenan farillar wannan gabar ta riga ta tsareya babu magana, kuma ya dawo ya wanke ta.
Na'am. Sai tambayar Umar Ado Inuwa Sheshe ce, malam meye matsayin wanda ya haɗi takarda alhalin yana azumi?
Inda gangan ya haɗe azuminsa ya kare, in kuma bisa kuskure ne wannan babu komai, amma matukar zai haɗiya, wato abinda duk mutum zai ci sawun ana cin abun a ka'ida, ko ko a ka'ida ba a ci amma shi ya ci, to ya karya masa azumi matukar da gangan ya yi, kuma zai ɗauki takarda ya ci, da takarda ba abinci ba ne, amma shi ya ga dama ya mai da shi abinci ya dunkule ta ya tauna ya haɗiye, yana azumi, azuminsa ya ɓaci, ko da kuwa ba abinci ba ne da ake ci. A lokacin da Abu Talha cikin sahabbai yake ganin cewa mutumin da ya haɗi kankara, ruwan da ake yi ruwan kankara ɗin, to kankarar da take faɗuwa daga sama ce albarat, mutumin da ya haɗiye ta shi yana ganin kana azumi za ka iya haɗiya ba abinci ka ci ba. Ba sahabin da ya goyi bayan shi, ba malamin da ya goyi bayan shi, anan shi dai ijtihadi ne nashi, dan yana cewa ai ba abinci bane, to amma kaga ba sahabai samu masu goya masa baya ba, to ko da abinci ba abu ba abinci bane, mutum ya dauka kamar mutumin da zai iya butsakuwa, misali yana azumi ya haɗiɗiya, to wannan azumin sa ya kare, duk da tsakuwa ba abinci bace, haka nan takarda ma ba abinci bace, amma mutumin da ya ci da gangan wannan shi ya kare azumin sa.
Nan kuma yace malam mutum ne ya dauki azumi sai ya tafi wata kasar, su kuma sai washe gari suka dauka kuma suka cika azumi ya zama kwana 30, shi kuma idan yayi ya zama kwana 31, shin yaya zai yi?
Duk mutumin da yaje wata kasa yana azumi, to hukuncin sa hukuncin mutanen da yaje ya samu, in yaje ya samu shi wato sun riga shi dauka, saboda haka za su riga shi ajewa, to zai ajiye tare da su, ko da kuwa shi ya zama sun aje a 29 shi nashi 28, to zai ajiye in ya so daga baya rama daya, amma ba zai azumi ba ranar da suke sallah. Haka nan idan ya je shariga su dauka kuma ya je ya samu ba su aje ba a 29, wanda shi 30 ne a gurin sama, sun ce za su cike 30 don musu ga wata, to wajibinsa ne ya jira har su yi sallah, ya yi sallah tare da su, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-fitr yawma yafṭiru an-nas wal-adhha yawma yudhhi an-nas, karamar sallah ko mu ce sallar bayan azumi ita ce ranar da mutane suke yi, haka nan layya ita ce ranar da mutane suke yi, saboda haka ka zo ka samu mutane suna idan su, to wajibi ne ka tafi tare da su, ba za ka ce kai naka na gida kake ba, kai dan Najeriya ne, akwai da yawa waɗanda suke alhazanmu ko mota ko mutanenmu da suke tafiya umara su je su samu a kasar Saudiya, ba a ajiye azumi ba, su kuma su ce ai mun riga su dauka yanzu azuminmu 30, in muka ce gobe za mu yi tare da su ya zama 31, ai kuma ba azumi 31, saboda haka sai ya zama na kasar gaba daya suna azumi, amma mutanen mu yan Najeriya suna ciyeciyansu, wannan ya sabawa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ranar da ka samu mutanen gari suna azumi, to ranar azumin ka ce kai ma, in ka samu suna sallah ranar sallar ka ce, haka ba daidai bane.
Na'am. Wannan kuma tace malam, miji na idan ya karbi kudin ruwa sai ya kawo min, ya ce wai ai shine bai halatta ya ce ba, amma ni babu ruwa na, to malam yaya abin yake?
Wannan ba daidai yake yi ba, wajibi ne ya ciyar da ke da halal ya shayar da ke da halal tunda wannan kudin da ya karba kudin ruwa ne to bai kamata ya ciyar da ke da wannan kudin ruwan ba abinda ya kamata ya ciyar da ke da shi shine abincin halal idan bai haka ba to ya san yadda ya keta wato haƙƙin da Ubangiji Allah ya dora masa na ciyar da matarsa haramun ne mutum ya ciyar da matarsa da abin da ke haram ba ta zata zama halal a kanta ba shi yasa abin da ya samu na ruwa in ya karbe shi ya je ya yi wa mutane can wanda ba shi da alaka da ciyar da su da shayar da su aiki da wannan ko ya ba su yi amfana da shi amma ba matarsa a gida ba
na'am wannan tambayar ta ce mallan shin farar ruwan da ke fita ta gaban mace yana karya alwala
na'am duk wani abin da zai fita daga gaban mace koda kuwa ba bawali bane inda zai fita irin wannan yana karya alwala saboda ka alwala ta zasu ta karye
na'am tambayar Adam Musa yace mallan menene hukuncin mutumin da yake yawan shakka a tsarkinsa da sallarsa da kuma abincinsa
babu shakka shakka yawan shakka da waswasi wannan abu ne daga shedan shi yake zuwa ya tasassakawa mutum wasu wani tunani akan abinda yake yi na ibada tsarki ko sallah ko sauran mu'amalolin sa maganin wannan idan mutum ya ji haka ya nemi tsarin Allah ya rika neman tsarin Allah daga shedan ya rika neman Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin shedan sannan abu na biyu ya kokarin ya bijirewa wannan waswasi kada ya yadda ya mika ragamarsa ga shedan ya rika bin sa a cikin abin da yake saka masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da mu idan mutum yana cikin masallaci ko yana cikin sallah sai ya rika jin kamar wani abu ya fita daga jikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce to kada ya katse sallah sai ya yanke ta har sai ya ji sauti wato ya ji karan fitar ko kuma ya ji rihi wato ya ji warin abin da ya fita daga jikinsa don a lokacin ne ya samu yaqini na cewa alwalarsa ta kare ya samu yaqini ta hanyar jin sautin fitar karan wato rihin ko kuma ya samu yaqini ta hanyar jin warin abin da ya fita amma in ba haka ba to yaqininsa na farko da yake da shi na cewa yayi alwala kafin ya shigo masallaci shi yana nan ba zai tashi ba da wannan shakkar in kaga mutum yana bibiyar abinda shedan yake saka masa na waswasi to wannan yana nuna launin wato azimarsa launin niyyarsa a cikin zuciya mutum ya sani cewa har kullun shedan yana kai farmaki ne a cikin zuciyar da take cike daga alheri ba cikin zuciyar da take rusasshiya ba zuciyar da take kufai babu wani abu na alheri a cikinta shedan baya damuwa da ita haka shedan ba zai rika waswasi a cikin zuciyar mutumin da yake lalatacce ba dan yana ganin ya gama da wannan amma mutumin da yake mu'mini ne a zuciyarsa akwai alheri to shedan yakan yi kokari ya ga yaya zai kawo masa hayaniya da hargitsi a cikin zuciyarsa shi yasa sahabbai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga abinda suke ji na waswasi da rudani wani lokaci a cikin zuciyarsu annabi sallallahu alaihi wasallama yace kuna jin haka suka ce eh annabi yace zaka sarihul iman ai wannan shine imanin shine hakikanin imanin don haka zuciyar da take da alheri ita ce shedan yake kaiwa farmaki zuciyar da take matacciya ba ruwan shedan da ita dan da mun bukatar sai ya kashe zuciyar kuma ta riga ta mutu kaga ba abin da zai yaka don haka kada mutun ya damu da wannan dan zuciyarsa tana saka masa wani abu ko tana sa masa shakka ko tana sa masa wani rudani ko tana kawo masa wani kauli da ba adi kada ya ba mu wannan abin da yake ji a cikin zuciyar tashi muhimmanci mutane da yawa zaka ji suna fama da irin wannan cutar ta waswasi kana gaya musu abin da ya kamata su yi amma suna baudewa to wannan yana nuna cewa a zuciyar abinda suna da launin hakikanin niyya a zuciyarsu kuma wannan yana nuna cewa shedan din zai iya yin nasara a kansu don haka har kullun idan ka shiga wanka kai wanka ka fito shedan yake gaya maka anya guri kaza ka zuba ruwa kakka damu da wannan kawai ka dauka cewa ka zuba ruwan ka gama alwala shedan ya rika gaya maka anya ka shaka ruwa kuwa kamar fa baka kurkure bakinka ba kawai ka tattara shi ka watsar ka dauka ka kurkure bakinka ka je kai sallah ka idan kai haka yau gobe jibi to sai ka je kyale ka amma da zarar zai rika saka maka irin wannan ka shiga kai wanka kana fitowa sai rika ce maka ai tsakiyar bayanka ruwa bai taba ba ka je ka kuma kan famfo ko ka cika bokiti ka kuma kwarawa gobe ma sai ka fito sai ce maka anya matsi matsanka ko ka wanke shi kuma komawa ka kwara ruwa to ya samu kanka kenan ya samu dama akan ka don haka zai ci gaba da yi maka irin wannan waswasi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa al-aslu fil ashiya al-ibaha abubuwan da muke ta'amuli da su na yau da gobe halal ne mu yi ta'amuli da su sai idan har ya bayyana gare mu baro-baro karara cewa abin nan haramun ne sannan za mu tattara mu watsar amma dan wani sake-sake da waswasi da jita-jita kar ta samu watsar da abin da ba mu da yakini akan sa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yahudiya ta kawo masa karfatar akuya kuma ya ci bai tsaya ta tunanin cewa ai bai yahudiya ce to ko watakila mushe ne ma ko watakila kaza ne ko watakila kaza ne annabi ya karba ya ci in yau ka shiga kasuwa kaga bukatar ka ka saya kada ka kawo wani sake-saken cewa to ai tayu abin nan ma kayan sata ne tayu abin nan ma kaza ne don haka ka tattara ka ce to shikenan ka shiga cikin rudani ka shiga cikin waswasi da shakka a cikin abin da Allah ta'ala bai nuna maka baro-baro cewa abin nan haka yake ba shi yasa lokacin da ake kawo sahabbai wanda sahabbai suna zaune a Madina na akwai wanda suke ba musulmi ba akwai yahudawa wanda suke zaune a Madina ana kawo wa sahabbai nama daga unguwannin da suke makotaka da su ba su da tabbas cewa lokacin da aka yankan dabban nan aka yanka dabban nan an ambaci sunan Allah ko ba an ambata ba suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ana kawo mana nama wanda ba mu sani ba an ambaci sunan Allah lokacin da aka zo yanka dabbar ko ba a ambata ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce to shikenan tunda kuna shakka kar ku ci naman nan sai ya ce sammullaha fakulu ko ku yi bismillah ku ci kawai tunda dai ba a gaban idon ku aka yanka ba ai bismillah ba to ku kuce bismillah ku ci kayan ku to wannan shine al-aslu fil ashiya al-aslu fil umur al-aslu fil muamalat al-ibaha al-hil sai idan an samu wani nasi ko an samu wani yakini da za a iya abin nan shi yasa galibi mutane saka ga wani lokaci sun shiga kansu cikin rudani a rika tambayar ka akan wasu abubuwa a ce an ce da naman alade abu kaza an ce fa ana hadawa da naman alade makilin din nan ba an ce ana sa naman alade kai ba ka da yakini haka kawai ka rika jinta jita-jita ko ya ce ai ya gani a internet gidan rudu gidan hayaniya ko kai yanzu ka ga dama ba sai ka nada abubuwa ka watsa ciki ba ba wani abu ne da ake cewa na wasu mutane masu gaskiya masu bincike masana su kadai ne suke yada abubuwa a ce ai an samu wata takarda wani professor ne waye professor ka san shi a kawai dai kaga an rubuta cewa wani professor ne a Birtaniya ya ce abu kaza madara kaza akwai alade wannan ba musulunci bane saboda haka duk abin da kake shakka baka da yakini to kada kai amfani da shakka ka wajen haramtawa abin da Allah ta'ala wato bai haramta maka ba mutane da yawa suna irin wannan tambayoyi wanda kuma kullum abinda muke nuna musu kenan shi musulunci tsari ne da shi musulunci baya gina abubuwansa akan jita-jita baya gina abubuwansa akan shakka baya gina abubuwansa akan waswasi da rudani da yama didi yana gina abubuwansa ne akan bincike da ilimi da abinda yake yakini tabbas an je an binciko an tabbata ga yadda yake to akan ne aka ki gina musulunci don haka wannan shine kawai zai magance wa mutum zuciyarsa ta zama ta samu nutsuwa don haka in mutum Allah ta'ala ya jarabe shi da irin wannan shakkar da waswasi to rika neman Allah ya tsare shi kuma kada ya bar wa shaydan wannan ragamar ya ta jan shi in ba haka ba to komai ma nashi ba zai tafi daidai ba Allah ka kiyaye shi
amin summa amin tambaya ta gaba ta fito daga Nura yace mallam ina da wani aboki amma baya sallah shin ya halatta in ci gaba da abota da shi
abokin mutum wato madubin sa ne wanda zai ga alkhairin sa ta shi ko a gashirin sa. A musulunci yana so in zaka yi aboki kai aboki da mutumin kirki wanda zai sanar da kai idan ka jahilta, zai tunatar da kai idan ka manta, zai ainihin fadakar da kai idan ka gafala, zai dawo da kai kan hanya idan ka kauce. Haka musulunci yake so ka riƙi aboki, ba abokin da zai zama maka ingiza mai kantin ruwa ba, ba abokin da zaka riƙa kallon ɗabi'unsa ga su marasa kyau ba. Wata rana kai ma ka dosana, wata rana kai ma ka ɗauka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana aljalisu salih da aljalisu su, wato abokin zama na kwarai da wanda yake mugun abokin zama. Ce abokin zama na kwarai kamar mutumin da yake zaune da mai saida turare ne, ko dai ya maka ko kuma ka saya ko ka ji kanshi, ko dai ya maka turaren sai ce ga kawo hannunka ka riga ka in sa maka, ko kuma ainihin ya sayar maka in ba ma bai baka kyauta ba ka saya a gurin sa, ko kuma bai baka ba bai yan maka ba ka saya ba kuma ka ji kanshin da yake tashi daga kayan sayarwar sa. To ne haka mutumin kwarai yake, ka zauna da shi zaka dosanu zaka fa'idantu da wani abu na halayyar sa na kwarai da kusa ko ta nesa. Sannan sai mutumin da yake aljalisu su, wato mummunan abokin zama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar wanda yake zaune ne kusa da makiri yana hura zigazigansa, imma dai ya kona maka kaya, imma dai ka ji warin da yake tashi na abubuwan da yake konawa yana cika maka hanci. Saboda haka kaga ashe babu alkhairi da zaka samu daga jikinsa illa iyaka ka dosa wani abin da yake na sharri. Saboda haka wanda yake zama da mummunan abokin zama a ranar gobe kiyama zai yi nadama. Allah ta'ala ya kici al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqi. Wato ba abokai ranar gobe kiyama za su rika antar junansu, kowa yana cewa zama da kai shi ya jefa ni cikin wannan bala'i, yana cewa zama da kai ban karu da komai ba illa al-muttaqin, sai masu tsoron Allah su kadai ne wannan abotakan tasu za ta dore kuma su ga alkhairin ta, su ga ribata, su ga amfanin ta ranar gobe kiyama. Allah ta'ala yana ba mu labarin ranar da azzalimi zai rika cizon yatsansa, yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma ar-rasuli sabila, ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ala adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu bil insani khazula. Azzalimi zai rika cizon yatsansa yana cewa ina ma ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina ma ban mayar da wani ya zama abokina ba, ina ma ban kulla kawance da abotaka da wani ba, gashi yau ya batar da ni kal adallani an zikri ba'da izani, ya hana ni sauraron wa'azi bayan ya zo mu. Kana shaytanu bil insani khazula, dan adam mai wulakanta wato mai bayar da mutum, wato shaydan mai bayar da dan adam ne ranar da yake zaton cewa zai ga amfanin sa, ranar kuma ya ga rashin amfanin sa. Shi yasa ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali, wato mutum yana bisa da tafarki da dabi'a da al'adu na abokin sa, don haka kowanne ɗayan ku ya duba ya ga da wa zai yi abokantaka, da wa zai yi kawance, wa zai zama aboki, ko wace ce zai zama kawaki, wannan shi zai bada miro naki, kamar yadda Bahaushe yake cewa abokin barawo barawo ne, zama da madaukin kanwa shi yake kawo farin kai. Laraba ma suna faɗa wannan, sa'anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi, in kana neman ka san halin mutum to tambayi su waye da waye abokansa, wane nake tambaya da waye abokan hulɗarsa, to daga nan ne zaka gane shi ma ina ya dosa. Dan kowane mutum yana tafiya ne da daidai yadda abokinsa yake. Shi yasa wata hikima da ake rawaitowa daga sayyidina Ali, cewa la tashab ala akha jahlin wa iyyaka wa iyyahu fa kam min jahilin arda haliman hina akhahu yuqasu almar'u bil mar'i idhal mar'u ma shahu wa li shay'in min ash-shay'i maqayisun ashbahu, kada ka taba yadda wani wawa sakare ya zama shine abokinka, ba kai ba shi, ce fa kan min jahilin arda haliman ina akahu, da yawa wasu wawaye da wutari sukan halakar da wasu masu hankali lokacin da suka zama abokan su. To ce ana kwatanta mutum ne da abokin shi idan aka gan suna tafiya tare, kamar yanda takalmi da takalmi ake ganin su iri daya, to haka nan ake ganin mutum idan ya abuci wanda ba mutumin kirki ba. Don haka aka ce abokinka baya sallah, babu shakka wannan yana cikin hadari, zamanka da shi kai ma kana cikin hadari, domin wannan ba zai taba shiryar da kai zuwa ga abin da yake alkhairi ba. Don haka yi kokari ka canza aboki, mutukar dai shi ba zai gyaru ba ya zama mutumin kirki.
Na'am, to alhamdulillah ma sauraro anan muka ka karshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau. Da haka za a iya aiko mana tambayoyi kamar lambar waya kamar haka, wato 0800 578 2974, 0800 578 2974. Da kuma a iya aiko mana ta lambar waya wato 0800 555 4413, 0800 555 4413. Da haka a madadin Shehu Malamu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke Jami'ar Bayar a nan Kano, da kuma Bashir Idris Ungugu wanda ya sada mu da ku, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah.